نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren 3 ne wanda ya daidai da daren 6 ga watan Sha'ban. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430, daidai da 27 ga watan Julai shekara ta 2009. Wannan shine kaset na 15 daga cikin jerin 5 karatuttukan littafin Hikbatun min at-Tarikh. wallafar babban malami Sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan ba manta ba, kamar yadda muka bayyana cewa daga cikin shimfidar da malam yayi dangane da matsalolin da yake so zai karantar da mu na wannan ainihin wato littafi, akwai takaitaccen tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun daga haihuwa, da kuma takaitacciyar ainihin wato takaitacce ko tataccen bayanai dangane da ainihin wato rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da da'awar shi, da hijirar shi daga ainihin Makka zuwa ainihin Madina, da irin goyon baya da taimako da agaji da muhajirai da ansar suka yi wa addinin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi. Sa'annan malam ya karasa mana wannan tarihi mai muhimmanci na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da bayanin rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda as-sayyida Aisha ta bada bayani da ainihin bayanai kuma waɗanda dukkan mun karanta su. Waɗannan matsalolin sai muka ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare mu mu musulmi ta sha bamban da rayuwar duk wani mutum a duniya gaba daya, domin annabi ne kadai Allah yake ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathira. Hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance babban abun kwaikwayo, abun koyi gare ku, amma kadai wannan koyin yana tabbata ne ga wanda ainihin yake wato yadda da Allah madaukakin sarki da ranar lahira, sannan kuma ya zama yana da yawan tunani da kuma yawan nazari game da ainihin tashin alkiyama. Jama'ar musulmi, dukkan abin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi, in kai kwaikwayen shi a cikin wannan abin baka yi kuskure ba, sai abin da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa ba za a kwaikwaye shi a ciki ba, abin da ya zama khususiya gare shi, ko kuma abin da shi da kanshi ya bayyana cewa wannan abin khususiya ce gare shi. A ƙarƙashin wannan, malaman tarihin musulunci sai suka ga cewa kenan kowace gaba ta rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama abar kwaikwayo ce kuma darasi ce, don haka sai suka tsaya suka fitar da wasu bincike masu suna fiqhu sira. Yanzu a ƙarƙashin haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, rayuwar shi, hijirar shi, da'awar shi, goyon baya da muhajirai da ansar suka bayar, rashin lafiyar shi, yadda ya mu'amalanci matan shi da yadda matan shi suka mu'amalance shi, yadda ya mu'amalanci sahabban shi da yadda sahabban shi suka mu'amalance shi, yadda ya rasu, magana shi ta ƙarshe da ya faɗa sallallahu alaihi wasallama, duk wannan abun kwaikwayo ne ko? To shine manya-manyan malamai suka rubuta ainihin littattafai kamar yadda muka ji a karatun baya. Gabana nan littafin fiqhu sira ne na Dr. Zaid ibn Abdul Karim az-Zaid, wanda yake profesa ne na al-fiqhu al-muqaran, wato comparative abin nan fiqh jurisprudence bil ma'ahid al ali lil qada na ainihin wato Higher Institute, babbar makaranta ta alqalai wadda ainihin wato take kasar Riyadh da ke can Saudi Arabia. Mun ji cewa ainihin wannan malami Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri, shi ma da yazo sai da ya dan tsukuro mana kadan daga yadda tarihin rayuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta fara, ko shine ainihin in Allah ya so mu ma za mu ainihin wato ci gaba, za mu yi wannan karatu ne a hankali babu gaggawa, domin wannan shine babban abin da yake shine darasi ga musulmi, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya taimake mu. a karatu cikin ma da suka wuce mun karanto ainihin wato daga shafi na 600 ko da 51 a inda yace al-mabhas al-khamis fiqh al-sira fi hadisati wafatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilmomin da za a diba game da tarihi wato game da tarihin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun karanta wannan wuri ko sannan na karatun ya kai al-fawaid al-mustakhraja min qissati wafat al-mustafa ko wato fa'idojin da ake cirewa daga kissar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam muka karanta ina jin har mun kai fa'i mun gama fa'ida ta farko ko zamu tashi asfaniya haka ne fa'ida ta biyu daga cikin fa'idojin da muke samu su zama mana abun darasi abun kwaikwayo a cikin tarihin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadilatun khassatun li'aishata binti siddiqi radiyallahu anhuma wannan ainihin wato rasuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokaci daraja mai girma kuma ta musamman ta bayyana ga sayyida Aisha as-siddiqa ir siddiq Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda inda makhtara har rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama an yumarraba indaha wannan indaha ne a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi cewa aidiya shi a ainihin wato wurinta wannan wuri indaha ne inda makhtara ar-rasul sallallahu alaihi wasallama an yumarraba indaha an gani annabi ya zabi cewa ya zauna a wurinta yayi jiya wannan daraja ce gare ta ta musamman kuma wannan darajar kun ga a yaushe ta bayyana a lokacin rasuwar shi wa kana qabla zalika kafin ya ainihin wato yi wannan zabi yace ga inda yafi karkata ga inda yafi so yas'alu aina ana gadan yakan tambayi cewa to gobe ina nake isti'jalan li yawmiha saboda ya gaggautu ya zaku ya ainihin kai ga ranar Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha Allah madaukakin sarki ya kara wa Aisha yarda Allah madaukakin sarki kuma ya yardar da zuciyar Aisha game da Allah madaukakin sarki mawakin Aisha yake fadi a bisa harshen ta kubidan nabiyyu wa mata baina tara'ibi fa hasbi bi hadha mafkharan wa kafani wal baytu bayti wal makanu makani tace ai an dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah ya rasu ne yana tallafe a ainihin wato hannayenta kamar yadda uwa take ainihin rungu mai da tace wannan kadai ya ishe ni daraja koda Aisha ba can ba ta da wata daraja ka kaddara Allah zai karbi ran shehinka a hannun karuwar da tafi kowace lalacewa ran da mu ɗan izala muka ce shehinka ya mutu a hannun karuwa la'ananniya za mu rikici da kai ko ba za mu rikici ba to kai sai ka ce shehin mu ya rasu a hannun karuwa inanniya yar iska lalatacciya an waka ne mu fada jama mun fahimci wannan da kyau ko ya kamata kowa ya fahimci wannan gaba kyakkyawar fahimta zai yi lahaza numfashin annabi na ƙarshe ya fita a hannun matar da ta fi kowa lalacewa wannan magana sadda ake fadinta ba a tuna implication ba a tuna menene za ta haifar ba a tuna cewa kaskanci ce da wulakanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama mun fahimci wannan da kyau to shine Aisha ta ce rungume manzon Allah da ta har Allah ya dauki numfashin shi na ƙarshe a hannunta wannan kawai ya ishe ta daraja sai kuma ta ce wal baytu bayti a daki na aka rufe shi wannan ma daraja ce ko ba daraja ba daraja ce sai kuma ta ce wal makanu wurin da aka kwantar da shi inda manzon Allah yake kwanci har duniya ta tashi makani wurin kwanciya ta ne zai yi Allah ya daga gadan Aisha lalatacciya ce zama ya maida wannan wuri shine kabarin manzon Allah dan haka al-imamu Abu Zur'a yake cewa ƴan shi'a annabi suka hara amma sai suka cewa musulmi ba za su karbi a zagi annabi kai tsaye ba, don haka sai suka harbi manzon Allah a kaikaice, shine duk wanda yake kusa da manzon Allah sai da suka yi fata-fata da shi, ba su raga mishi ba. Don haka wannan kadai daraja ce ga as-sayyida Aisha, Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda. Shi yasa akwai aiki ahli sunna lallai ne ku rinka tara mutane ku ne musu lacca akan Aisha, a ce za a yi lacca. Menene taken laccan? A ce Aisha as-siddiqatu bintu siddiq. Ai wannan da turanci, ai ta da Hausa, ai da Yarbanci, ai da Inyamuranci, ai da Nufanci, ai da dukkan yare, mutane su san wace ce Aisha din nan cikuna. Na fatar an gane. Wannan na daga cikin darussan da muke diba a cikin nan, don haka Aisha ta kai, Aisha ta isa, kuma darajarta ta kai. Allah ya kara mata yarda. As-salisa, daraja ta uku daga cikin ai wato darasi na uku daga cikin darussan da muke diba yayin ainihin wato karatu da muka yi a cikin tarihin rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Qad tadammanat qissatu wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallama arba'a fada'il bal khasa'is li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu. Tarihin rasulun manzon Allah da muka karanta ya nuna mana wasu darajoji na musamman ga sayyidina abubakar, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Sai yace kai ba darajoji ba ma, ai wasu falaloli, wato falaloli ba falaloli ba ma, yace wasu darajoji na musamman, domin ita fadila wani zai iya samun fadala kai ma ka samu irin wannan fadala, amma khasisa ko khisisa abu ne da kai kadai zaka keɓantu da shi. Naka ce falala zai yi wani yana da falala iri kaza kai ma kana da irinta, amma aka ce wannan abu khasa naka to ba zai yi wani yana da irin wannan ba. Abubakar ne Siddiq ya samu wasu falaloli, sai ma ya ce ba falaloli ba ma, darajoji na musamman wanda ba wanda ya samu irinsu a wannan lokaci. Allah ya kara mishi yarda. Awwalan, darajar farko da Abubakar yake bantu da ita wadda ba wanda ya same ta kuma ba wanda zai sake samun ta har duniya ta tashi, domin manzo Allah ba zai sake dawa duniya ya mutu ba, balle ya sake fadin irin wannan daraja akan wani ko annar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama khataba fa qala inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma indahu. Allah madaukakin sarki ya baiwa wani zaɓi, wani bawa zaɓi tsakanin duniya da kuma cewa shi wannan bawa ko ya zaɓi abin da ke wurin Allah. Wato manzo Allah yazo yana magana ne ta yadda ƴan balaga suke cewa iltifat, abin da yake so ya ce shine Allah ya bani zaɓi tsakanin in zauna a duniyan nan ko in tafi wurin shi, abin da yake nufi ya faɗi kenan. Amma sai ya ta'abiri da cewa Allah ya baiwa wani bawa zaɓi ko ya zauna a duniyan nan ko kuma ya tafi ya zauna wurin Allah. Fakhtara ma inda Allah, sai shi bawan ya zaɓi ya tafi ya samu abin da ke wurin Allah. Kun ji wannan khutuba ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi. Fabaka Abubakar, sai Abubakar ne Siddiq sai ya fashe da kuka radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda. Yadda kissa ta faru kamar yadda za ku ji takhrijin ta cikin sahihul Bukhari ne, Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da lafiya, sai ainihin ya zama ba zai iya fitowa masallaci ma da kafa shi ba, sai da aka ruko shi haka aka makalo kankanin kafadin shi haka saboda tsananin ciwon kai, sai da aka daure kanshi da wani bakin rawani, da aka to aka zaunar da shi akan minbari, sai Abubakar Siddiq sai ya zauna a kasan minbarin haka. Khutubar farko da manzon Allah zai sai ya ce Allah ya bai wani bawa zaɓi tsakanin duniya da kuma ya tafi wurin shi, shi ko bawan sai ya zaɓi ya tafi wurin shi. Daga fadin wannan jumla Abubakar ne Siddiq sai ya fashe da kuka. Qalar rawi, mai riwayar wannan hadisi shine sahabi Abu Sa'id, sai yace wa kuntu fi nafsi ma yubhi hadha ash-shaykh. Me yasa wannan ainihin wato Abu Sa'id yace a cikin zuciyata, sai nace me yasa wannan datti da kuka. In yakuni Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma indahu fakhtara ma inda Allah, idan Allah ya zan ya bai wani bawa zaɓi tsakanin duniya da kuma ya zaɓi abin da ke wurin shi, bawan ya zaɓi abin da ke wurin Allah, to me ya haɗa ka da shi da zaka fashe da kuka? Shi Abu Sa'idin bai gane maganar ba, domin Bahaushe ya ce abin da yaro ya hau tudu ya gani, abin da babba ya hango yaro ko ya hau tudu zai hango shi ba shi yanzu Abubakar bin Siddiq yana ƙasa a zaune amma har ya hango me annabi yake nufi har ya hango wannan bawan shi ne annabi kuma wannan zabin annabi aka baiwa kuma annabi ya zabi ya bar duniyar nan ya tafi wurin Allah kenan ma'anar haka zamu rabu da annabi kenan abin da yasa Abubakar kuka kenan amma su Abu Sa'idin ma'ana su waɗannan ƴan islamiya ne fa ba su ma gane me ake nufi ba a lokacin shi ne yake ta'aliki da cewa to in Allah ya bawa wani zaɓi wani bawa zaɓi shi bawan ya zaɓi ya tafi wurin shi to me haɗa ka da shi kai Abubakar da baka yi ta kuka ina ruwanka da wannan bawan ko kun fahimta fakana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama huwal abdu sai Abu Sa'idin yace ashe manzon Allah shi ne bawan wa kana Abubakar a'lamana Abubakar di ya fi mu ilimi Abubakar di ya fi mu karatu di ya fi mu fahimta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi yanzu wannan daraja ce ga sayyidina Abubakar ko ba daraja ba a wannan lokacin ta bayyana cewa su ba su fahimci menene annabi yake nufi ba shi Abubakar ya fahimta ɗaya kenan saniyan na biyu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama fi baqiyatil hadithis sabiq ga magana da annabi ya faɗi a ƙarshen wancan hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr mutumin da yafi kowa yi mini alheri game da abota da nayi da shi da dukiyar shi to shine Abu Bakr anan annabi ya yi furuci da sauran mutane da suka kyautata mishi da abota da dukiya amma wanda annabi yafi kowa jin dadin abota da shi shine wa shine Abu Bakr wanda annabi yafi kowa jin dadin dukiyar shi shine Abu Bakr sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yayi ta'aliki sakamakon wannan magana yace walau kuntu muttakhizan khalilan min ummati lattakhaztu Abu Bakr khalila da a ce zan dauki wani babban aboki daga cikin al'ummata in tafi da shi wurin Allah abinda wannan hadisin yake nufi ba wai Abubakar ba abokin annabi bane ba wai Abubakar ba khalilin annabi bane amma munasabar anan ita ce da a ce ana rike hannun wani aboki a tafi lahira da shi to da Abubakar za mu tafi ma'anar hadisin kenan qaulan wahidan in ba haka ba dama al-khulla baina rasulillah wa baina Abubakar ma'rufa sananniyar aba ce cewa akwai abota da soyayya to me yake nufi da yake cewa da a ce ana kama hannun wani ko ana rukan wani ko ana daukan wani a matsayin babban aboki to da Abubakar na dauka abinda yake nufi da za a rike hannun wani in za a tafi lahira a tafi tare to yadda naji dadin zama da shi a nan duniya nayi burin a lahira ma in kama hannun shi mu tafi tun yanzu sai ce walakin ukhuwatul islam sai dai yace akwai ƴan uwantaka ta musulunci tsakanin ni da Abubakar me ma'anar wannan maganar ko da na mutu na bar Abubakar a duniya Abubakar dan uwana ne dan uwa na musulunci wa mawaddatuhu sannan da kuma kauna ta musulunci tana nan tsakanina da Abubakar ko da ina lahira shi yana duniya a karkashin haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wata doka yace la yubqiyanna fil masjid babun illa sudda kar a sake a bar wata kofa a masallacin nan sai an tushe ta illa baba Abi Bakr sai dai kofa Abubakar ita kadai za a kyale wato masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da kofofi waɗanda aka yi asalin kofofi nashi to da yake masallaci ne ba irin yadda ainihin wato abubuwa suke ba kowa ya zo ya samu ainihin daidai saiti da gidan sai sa gatari sai ya huda kofa da ya fito gidansu ko da ya fito anguwarsu ba sai ya yi kwana ba kawai sai zo sai ya shiga a wannan rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wata kofa da ke masallacin nan daga cikin kofofin da kowa ya huda to a toshe ta amma a bar kofa Abubakar ne Siddiq wannan daraja yaushe ta bayyana ne lokacin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Abubakar ne Siddiq kenan ni gaba dai salisan na uku daraja daga cikin darajojin Abubakar sadda ta bayyana a lokacin rasuwar ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama hadithu Aisha radiyallahu anha qalat lamma marida rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama maradahu alladhi mata fihi Aisha tace yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi rashin lafiya rashin lafiyar shi ta ajali hadarati salatu sai salla ta halartu, ma'ana lokacin salla yi. Fa uzina, sai aka kira salla. Fa qala, sai ainihin manzo Allah ya ce muru Aba Bakrin falyusalli bin nasi. Da aka kira salla aka gaya manzo Allah, to an kira salla fa, ana jiran ka ka zo kai limanci. Sai ce ku umarci Abubakar ya wa mutane limanci. A lokacin ba Sayyidina Ali a wurin? Yana nan. Duk wani sahabi da ka sani da ya kai ya komo daraja shi ta kai yana nan a Madina, me yasa manzo Allah bai ce ku umarci wani ba? Zaka ji sallan nan a bar wasa ce, zaka ji kalmar ƙarshe da manzo Allah ya furta ita ce as-salatu sala, ku lura da sallah, ku lura da sallah. Sannan da ya tashi sai ya sanya Abubakar shine commander in chief na jagorancin sallah a masallacin shi, yace ku umarci Abubakar ya yi mutane limanci. Manzon Allah zai wuya danka sallah ta musulmi a hannun Abubakar ya ja su, sai khalifanci, harkar siyasa wadda ita ce tafi sauki? Ko kun fahimta jama'a? Daraja ce ga Abubakar. Rabi'an, ta hudu, hadithu Aisha radiyallahu anha. Har wa yaga hadithin Aisha anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala shukki da'iman rabbihi alladhi mata fihi. A farko farkon rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, ga magana da ya faɗi, ya ce laqad hamamtu, haƙiƙa na yunƙura, na yi niyya, au arattu, ko kuma na yi nufin, an ursila ila Abi Bakrin wabnihi, in yi aike zuwa ga Abubakar da ɗan shi Abdulrahman, fa'ahuda ko fa'ahida an ya ƙuna alƙa'iluna, in yi alƙawari cewa ga amana nan na batta a hannun ainihin Abubakar Siddiq. Zan faɗi wannan doka ce don kada wasu masu iya magana, au ya tamannal mutamannuna, ko kuma wasu masu kwaɗayi ko wani buri don kar su sa rai a cikin wannan al'amari. A farko-farkon rashin lafiyar shi ne, ku jifa, ya ce ya himmatu da ya aika zuwa ga Abubakar da ɗan shi ya faɗa musu, kuma ya yi alƙawari ya tabbatar musu da alƙawarin don kada wasu masu iya magana, ko wasu masu burace-burace, ko wasu waɗanda dama suna sa rai su ne za su karɓi shugabancin musulunci su yi kwaɗayi. Sun maƙultu, to sai ni da kaina kuma na ce, in ji manzon Allah kenan, ma'ana da na himmata in faɗi wannan doka, to sai ma na ce to ai in dai har mutanen nan da zan bari muminai ne, to ba za su ƙi Abubakar ba, don haka ba ma sai na sharɗanta ba. Shi ne maganar ya aballahu wa yadfa'ul mu'minuna, Allah bai yadda da kowa ba, muminai kuma za su tunkuɗa kowane ne. Au yadfa'ullahu wa ya'bal mu'minuna, ko kuma Allah yana tunkuɗa kowa bai yadda da kowa ba, muminai kuma suna ƙin kowa ba su yadda da kowa ba, taqdirin me illa Ababakrin, sai Abubakar. Ma'ana da ya himmata har zai ba da declaration, zai faɗi ƙarara, sai ya ga cewa yo ai tunda mutanen nan muminai ne, to ba za su yadda da kowa ba, sai Abubakar. Kowa aka kawo musu za su tunkuɗe shi, Allah ma bai yadda da kowa ba, Allah zai tura kowa, Abubakar kadai zai tabbatar. Shin wannan magana ta manzon Allah ta tabbata ko bata tabbata ba? Muminai sun yadda da Abubakar ko ba su yadda da Abubakar ba? Allah ya tunkuɗa kowa ya tabbatar da Abubakar ko bai yi ba? Wannan ita ce magana. Malam yace hadhihi jumlatun min khasa'is Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu allati waqa'at ma'a maradihi wallati kanat bi masabati al-isharat al-mutatabi'a li haqqiyyati Abi Bakr as-Siddiq fi al-khilafati min ba'dihi. Yace wannan jumla ce tattaruwar darajoji ne na musamman ga Sayyidina Abi Bakr, waɗanda duk waɗannan darajoji sun faru ne ga Abubakar a daidai lokacin rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallati kanat bi masabati al-isharat al-mutatabi'a, waɗanda waɗannan darajoji a matsayin nuni ne daya bayan daya li haqqiyyati Abi Bakr, waɗanda ke nuna cancantar Abi Bakr as-Siddiq fil khilafati min ba'dihi, cewa Abubakar shi ya dace zama khalifa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin duk mai hankali in ya ji ire-iren waɗannan maganganu, ko da a da can Annabi bai taɓa wasu maganganu ba, kun fahimci wannan da kyau, ko da bai taɓa wasu maganganu ba, sai ainihin addabbaje rasu da ya rinka waɗannan maganganu, waɗannan kawai sun isa su faɗakar, su kuma ainihin nunar ga dukkan mai ilimi da hankali da natsuwa da adalci akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ishara ne zuwa ga Abubakar. Domin duk mutumin da ka amince mishi akan addini, sai akan harkar jagoranci ce ba za ka amince mishi ba? Dole ka amince mishi. Jama'ar musulmi, kun ji wannan. Ar-rabi'a fiqh, ko ilimi na hudu daga cikin ilmomin da muke diba a wannan ainihin wato hali, al-ahadithu as-sabiqa kama fiha takrimun li Abi Bakr as-Siddiq fa fiha manhajun yadulluna alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama. Hadisan can da suka gabata waɗanda ke bayyana darajojin Abubakar na musamman, ko ai suna nuna girmama Abubakar ko ba sa girmamawa? Suna nuna girmamawa. To akwai kuma wani abu da ake karantar da mu, kun san wannan abu? Sai malam ya ce fa fiha manhajun, waɗannan hadisai a cikinsu akwai tafarki yadulluna alayhi ar-rasul, akwai wata tsari, akwai wata hikima, akwai wani ilimi da manzon Allah yake nuna mana. Wanne ne? وهو الاقرار بالفضل لاهله. شيني اقراري كفتو كفرت درجه قدو وني كدا درجه كركا زمان محسدي ان الله يسا واني انا دا درجه واني انا دا منا اكن كوسو داي واني يديا مكا كدن مكرنتا ارايوا كوسو داي واني يتا مكا واني انهيري كركا زمان بطلو كركا زمان كاذاكي كغوجي. Wannan hadisin sai mun zo karatun Sahihul Bukhari, za ku ji shi da cikakkiyar riwayar shi, abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, mutumin da nafi kowa jin daɗin abota da shi, da surukuntaka da shi, da kuma me ya ce, da kuma dukiyar shi ya ce shi ne Abubakar. Haka riwayar ta zo da bayyana waɗannan abubuwa guda uku. Surukuntaka tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abubakar ya ta faru, suna zaune ne suna hira, sai ce mishi auren mini da ƴarka mana Aisha. Sai ce, wa ai ƴata ƴarka ce dan kai dan uwana ne. Manzo Allah ya ce, gaskiya ne, ni dan uwanka ne a musulunci, amma ba dan uwa ne na jini ba, ma'ana ya halatta aure ƴarka. Sai ce, to tunda haka ne na auren maka da ita. Abubakar bai ce zai je samu wata yaya ta kwarin kaza ba, zai je akwai wata inna a gari kwana ka, duk Abubakar nan take ce ya bashi. Za ka iya haka? Sai ka je ka yi shawara da dattawa na gangare kaza, dattawa na kwana kaza, na tudu kaza, na anguwa, nan take Abubakar. Na ɗaya, na biyu, suhuba. Lokacin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da ya ainihin faɗi saƙonni aka kafirce aka yi duk abin da za a yi, Abubakar da Annabi ya same shi suna zaune, don dama abokai ne tun suna yara. Sai ce, tun da muke da kai na taɓa maka ƙarya? Ya ce, a'a, in na ce maka ni manzon Allah ne, Allah ya aiko ni, za ka yadda? Ku duba jama'a, za ka yadda? Sai ce, ai ma na yadda. Ka duba irin wannan abotar. Shi ne malaman fiqhu na suro fa, za ka ji in suna wa'azi suna cewa, in har abotarku ta yau ma bata kai irin ta Abubakar da Annabi ba, to ba abota ba ce. To kafin ku ta kai, ai lallai da wahala. Ka duba irin wannan imani na Abubakar fa, za ka yadda? Sai ce, ai ma na yadda. Da aka je tsegumi ya tsegumi, an yi Isra'i da Mi'raji, aka dawo aka ce, to gashi mutane suka yi ta ƙaryatawa, sai aka kewaye aka ce, to Abubakar, aje a samu Abubakar, aji me zai ce. Shi ya ce komai, aka ce mutumin nashi yayi zai yadda. Aka ce, to yau fa mutumin naka ga barota da yi. Daren jiya fa yake ya je har sama ta bakwai da daddare, kuma wai ya je har birnin Kudus, wai har yana ba da labarin fatakenmu da ƴan kasuwarmu a hanya. Yanzu kai Abubakar za ka yadda da wannan? Sai ce, ai na yadda. Waɗannan irin suhuba, dukiya kuma fa, Abubakar dukiyar shi ya ɗibo kaco kam, abinda Bahaushe yake kira ɗaka da waje. Bai yi ƙwanja ba ya bar wasu a banki kaza wanda ba a sani ba da sunan shi ba, duka ya kwaso gaba ɗaya. Da aka tashi za a yi hijira, ya ce, Allah ya umarce ni in yi hijira daga Makka in tafi Madina. Kalmar farko sai ya ce, as-suhbatu ya Rasulullah, zan bi ka ya manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce, ya yadda. Sai ya ce, to ya ɗauki nauyin tafiyar. da abincin da za a ci, da abin hawan da za a hau, da duk wani abu, wane ne zai nuna musu hanya, wane ne zai musu kaza, yake duk ya dauki nauyi. Wannan ita ce suhuba din. Waɗannan abubuwan alheri ne ko ba alheri ba? To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karimi ne, manzon Allah ba butulu bane. Dan haka da yazo rasuwa kada ya mutu ma bai faɗi wannan magana ba, yace a dauko shi a kawo shi minbari. Da yazo kan minbarin waɗannan maganganun kadai ya faɗa, shine ake so bi yadda Allah ya dauka ka darajarka. In akwai wani da ya maka minna a rayuwa, ka faɗa ka ce wani yayi mini minna, yayi mini daraja, yayi mini alheri, wani mai gidana ne, baka faɗi ban ka faɗa haka. Darajarka ce ta dauka dan ka zama mai adalci. Yanzu Allah yana cikin kuncin talauci da wahala da kuncin matsatsi da suka saka shi a maka. Wani dattijo ya lallabo ya ce mutanen nan sun kuntata maka, ba su so ka rayu, kawo wasu kuɗi mana in zuba ina yin harkokin dabbobi da sauransu, ina kawo maka riba kana ci a ɓoye, asirinka a rufe. Wannan mutum masoyi ne ko ba masoyi ba? Masoyi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rannan kuwa da manzon Allah ya yi ƙarfi har ya kai ga ya kama mutanen Makka ya kar 70, ya kama 70 ya daure. Manzo Allah da ya dube su, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, sai ya ce wallahi da wani na da rai, in yace in saki waɗannan mutane da gudu zan sake su. Sai da ya tuno wancan dattijo. To haka ake so. Abinda wannan darasin yake nuna mana kenan, kar ka sake wani ya maka alheri dan wata ranka ya baci. Ko kuma kana ga yau ka zama gwamna ko ka zama minista, ka yi butulu. Sai ka ce wane shi ya fara ba da kuɗin da aka buga posta ta, wane shi ya biya min kuɗin sadaki, wane mai gidana ne, kuma ka yi ishada, ka faɗa kowa ya ji, dukka tare yan jaridun duniya nan, duk yan jaridu ne, su Anas, su Abu Sa'idin, duk sun kafa kayan ɗiban labarai, su ne suka zo suka ba duniya labari. Annabi ya yi wannan public announcement, ya faɗi darajarwa, darajar Abubakar. Haka ake so ka zama. Annabi mutumin kirki ne sallallahu alaihi wasallam. Wa zakara wa zikru ahlil ihsani, malam kuma yace wannan yana koyar da mu ambatan mutanen kirki, duk wanda ya kirki a fada jama'a. Wal khairi, da kuma mutanen alkhairi, bima yastahiqunahu, a fade su da darajojin da suka cancanta. Ba kamfen bane jama'a, ba ƙarya bace, daidai ne. Min al-i'tirafi, daga ainihin furuci da za a yi lahum, da ainihin wannan abu da suka yi, bisami'il hasan, saboda kyakkyawan aiki da suka yi, a yi furuci da kyakkyawan aikin da suka yi jama'a. Me yasa da na fahimci cewa matasa ne galibi suke taruwa a majalisina? So da dama nakan ɗibo musu wasu tarihi na alkhairai da su Haruna Danja suka yi mana a garin nan mu ahlus sunna. Yanzu kowa yana ganin kowace kwana masallacin juma'a ne ko? Yana ganin to ai me, dan an ba mu masallacin juma'a wata tsiya ce? Ina mun samu lokacin da duk zariya ahlus sunna ba su da masallacin juma'a, duk zariya. Sannan duk zariya an ki a saiwa da ahlus sunna fili daya su yi masallacin juma'a, duk zariya, duk kudinsu. Ina muke zuwa sallah? Cikin barikin soja akwai wani limami soja, dan uwan sarkin Kano ne, Ado Bayero, shine limamin karshe na ahlus sunna a cikin jaji. Ya rasu, Allah ya gafarta mishi. Shi kadai ne limamin ahlus sunna duk zariya kakab, ba masallacin ahlus sunna. Su Haruna Danjin suna da kuɗi, an ce ba za a siya musu da fili ba, saboda izala za su yi wa masallaci. Ma'ana da kuɗin ku an ki siyar muku. Me ya faru? Wannan kwazazzabo ne a bayan gidan shi. In na ce kwazazzabo ba za ka gane ba, mugun rami. Ma'ana jahannaman duniya, in aka jefa ka mutuwa za ka yi. Kifofi yake da su, Haruna Dan Jaya ya tsaye da su gaba ɗaya su daina aiki. Duk zari ya ce su ta ɗibo marmara suna zubawa a wuri, sai da aka cike wurin ya zama yadda yake. Rami ne da na tuna ina yaro na motsa jiri nake gani, mugun rami ne. Miliyan nawa aka cike ramin tukuna kafin a fara masallacin? To in ba a nuna matasa wannan tarihin ba, yanzu wani zo sai ya ce yodan ya yi masallacin juma'a me ya yi? Duk zariyar mu ahlus sunna ba masallacin juma'an da ya kai wannan daraja a idanmu, kuma ba za a yi masallacin da zai kai daraja ba, saboda masallaci ne mai tarihi. Sannan sallar idi ta gagara, duk zariyar ahlus sunna ba su da inda za su yi sallar idi. aka waɗannan ƴan bid'a ku banmu da su kuma mun san abin da suka yi mana. Ina fata suka takura suka hana ko ina. Shine yana da fili a industrial area shi Haruna Danja, yana da fili a inda yafi ko ina tsada a Zaria. Shine wannan kikaji da kake gani wannan wurin inda ake sallar Idi ko tafi ko ina daraja a Zaria har fada. Kace mi na fada duk Zaria ba inda ta kai wannan wuraren, don wuraren masana'antu ake yi nan, ake kera mita wutar lantarki. Ya ɗibi wannan makeken fili ya ce gashi nan aje. Don haka yanzu don wani ya ɗauki filin Idi ya bamu, muna da kuɗin da za mu siya kuma za a siyar mana yanzu ba matsala. Amma a wannan lokacin ku ji tarihin da aka gina masallacin nan kenan. To ire-iren waɗannan mutanen daidai ne a yi shuru a bar 'yan baya ba su san su ba? Lallai a faɗa wa 'yan baya don su shi musu albarka, su gode musu, su yi musu addu'a, sannan kuma fa su yi kwaikwayensu. Ina fata an gane. Al-Khamisa, sannan sai ainihin wato fiqhu na biyar daga cikin fiqhun da muke ɗiba a nan. Fi qissati ba'si ko Usama ibn Zaid ibn Haritha radiyallahu anhuma وهو مولى ابن مولى وهو مولى ابن مولى yace daraja ainihin wato fiqhu na biyar da muke diba tarihin nan na aikawa da Usama dan Zaid dan Haritha aka aika shi a matsayin shugaban tawagar yaki. Allah ya kara masa yarda shi da mahaifin shi. Bana yace wa huwa مولى ابن مولى bawa ne bararre dan bawa bararre, shi bararren bawa ne, baban shi bararren bawa ne. La yasilu umruhu 20 sana, shekara shi bata kai 20 ba a lokacin. Wa ma'a zalika, amma tare da haka, falas sigar ba a dubi kankancin shi ba, wala riq ba a dubi asalin shi bawa bane, alqadim da daddan bawa bane. Mana ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama an yaj'alahu amiran ko min an yaj'alahu amiran, manzo Allah bai dubi cewa yaro ne karami ba, bai dubi cewa bawa ne dan bawa ba, ko sai manzo Allah ya nada shi ya zama me, ya zama shugaba ala ammati sahaba ga baki dayan sahabbai. Fihim min kibarihim, daga cikin waɗannan sahabbai akwai manya-manya daga ciki, zaka ji kamar Umar. Wa fihim al-qurashiyun, akwai quraishawa ma waɗanda suka fi kowa salsala daraja a cikin Larabawa. Bal fiha man huwa afdalu min Usama, a cikin tawagan ma akwai wanda ya fi Usama daraja, kal Faruq, kamar ainihin sayyidina Umar radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yarda. Fi ghazwatin, aka tafi wani yaki, Usama ya shugabanci wannan yaki, manzo Allah ya nada shi muhimma, mai muhimmanci, ba'ida mai nisa, ba'idatul mada mai matukar nisa. Wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yadulluna hadha ala anna tilka sifa, wannan yana nuna mana wannan sifa ta cewa karami yaro bararren bawa la tahuttu min qadri shakhs fil islam, ba ta zubar da darajar mutum a musulunci. Me wannan yake nunawa? Ku duba, yaro ne bai kai shekara 20 ba. Dama yakin da aka je an tafi yaki ne kasar Italy, kasar Italiya, aka je aka kashe da baban shi Zaid dan Haritha da Abdullah ibn Rawaha da Ja'far ibn Abi Talib. To da aka tashi za a tafi yakin ɗauko fansa, dab da ƙarshen rasuwa Annabi sai ya ce to Usama kai ne za ka zama kwamandan yakin. Shekarar shi nawa? Shekarar shi bata kai 20 ba. Sannan dubi, asalin baban shi bawa ne bararre, shi ma bawa ne bararre. Wannan yake nuna mana ashe ƙuruciya da kasantuwar wane bararren bawa ne ba ta rage darajar shi a musulunci. Wallahu subhanahu wa ta'ala ya kulu, Allah mai albarka da ɗaukaka, Allah mai tsarki da ɗaukaka cewa yake, ya ayyuhan nasu, ya ku jama'a, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa, mu muka halicce ku daga ainihin wato namiji da mace, wato asalin ku namiji da mace aka halitta shine Adamu da Hawwa'u. Wa ja'alnakum shu'uban, sannan sai muka sanya ku yanki yanki, wani yana gabas, wani yana yamma, wani yana kaza, wani yana kaza. Wa qaba'ila, sannan kuka zama qabilu qabilu, yare daban-daban. Lita'arafu, an yi haka ne dan ku fahimci junanku. In kaga dan ƙasa ku ka gane, in kaga dan garin ku ka gane, ba wai kawai dan ƙabilanci ba. inna akramakum inda Allahi atqakum, mafi daraja a wurin Allah daga cikin ku shine wanda yafi tsoron Allah. Wannan yake nuna mana jama'a, idan kuka tashi za ku yi abu, kar ku dubi cewa wane yaro ne, a'a ya cancanta ku sa shi, kar ku dubi cewa a yo ai wane ba yaran mu bane, ai wane bararren bawa ne, ai wane da kaza ne. Wanda ya karanta Nigerian history ya karanta the history of Jaja of Apobo, the history of Jaja of Apobo. Bawa ne aka shigo da shi kauye, amma kafin wani lokaci ya waye gari ya zama shine sarkin gari. Saboda me? Saboda jarumta da dacewa, yana da qualities, siffofi na shugabanci. Sai suka ga cewa shi ya dace, sai suka nada shi. Haka ne ko ba haka ba? Haka al'amarin yake. Allah ya taimake mu. As-sadisa, darasi na shida daga cikin darussan da muke diba sakamako. Menene wannan yake nuna mana? Wancan abu da mu ga makarantawa. Annabi ya nada Usama ne dab da zai rasu, kuma ya rasu ba a tafi yakin ba. Lokacin da Abubakar ya hau khalifanci, sai aka fara kawo cewa wannan yaro ne karami, sannan kuma dubi fa bararren bawa ne. Abubakar ya ce ai ban isan canza abin da manzon Allah ya riga ya kulla ba, ma'ana manzon Allah ya fi ni, ya fi ni, yayi kaza yayi kaza, ya nada wani to wani din nan. Haka Abubakar ya zartar, haka kuma aka yi din. As-sadisa na ainihin wato shida, na'khudhu aiban min hadha al-mawqif فضل اسامه ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. awannan matsayin to kuma zamu ƙara gane darajar sayyidina usama dan zaid, Allah ya ƙara mishi yarda. haythu ikhtarahu ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yayin da manzon Allah ya zabe shi qa'idan li hadha al-jaysh, cewa ya zama jagoran wannan rinduna. wannan yana nuna darajar shi ko ba nuna darajar shi? yana nuna darajar shi. wa hiya tazkiyatun azimatun, yace wannan tsarkakewa ce mai girma, wato wannan mukami ne mai girma, minar rasuli sallallahu alaihi wasallama, wanda manzon Allah ya bashi. wa huwa al-hibb ibn al-hibb, da ma shi Usama masoyi ne dan masoyi, abin so ne dan abin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. wa an walidihi, haka kuma ainihin wato ko wannan daraja ce gawa ga ainihin mahaifin shi. wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallama anhu wa an abihi, bari ku ji darajar da manzon Allah ya faɗi game da Usama da shi da ainihin mahaifin shi Zaidu. annabi ya ce wa in kana ko la khaliqan lil imarati, wa in kana la khaliqan lil imarati, lallai ya cancanci yayi shugabanci. wa in kana la min ahabbin nasi ilayya, kuma lallai yana daga cikin mutanen da nafi so. wa inna hadha la min ahabbin nasi ko ilayya ba'dahu, manzon Allah yace game da Zaid dan Haritha, lallai Zaid ya bace da yayi shugabanci, baban Usama kenan. sai kuma yace lallai Zaid yana daga cikin mutanen da nafi so. sai kuma yace wa inna hadha, haka kuma wannan, wa kenan sai ya nuna dan la min ahabbin nasi ilayya ba'dahu, yana daga cikin mutanen da nafi so a bayan baban shi, a bayan wa? A bayan Zaid. to Usama yana daga cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so. jama'a waɗannan hadisai dukkan su suna nan cikin sahihul bukhari. as-sabi'a, na bakwai, wato fiqhu ko darasi ko ilimi na bakwai daga cikin ilmomin da ainihin muke iya cirowa a cikin wannan ainihin kissa ta rasuwar fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. fi ikhtilafi sahabati min bayni yadayir rasuli sallallahu alaihi wasallama, sabanin da sahabbai suke a gaban manzon Allah a lokacin wa huwa maridun, yana rashin lafiya. wa qad qala lahum, a lokacin da yace musu halummu aktubu lakum kitaban, ku zo rubuta muku wani littafi, wata takarda, la tudillu ba'dahu, wadda ba za ku bace ba bayan na rubuta muku wannan takarda. fa ikhtalafu fi zalika, sai suka saba, wasu suka ce a kawo takarda a bashi, wasu suka ce kada a kawo a bashi, janta ne da bugun zazzabi ya mishi tsanani. fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama, da hayaniya da daga murya ta yawa, gashi yana da rashin lafiya, sai ya ce qumu anni, ku tashi ku bani wuri. wannan abin ya faru ranar Alhamis ne, shi yasa ake cewa wannan musamman Shi'a sun fi kiran wannan qabiyar raziyatul khamis, kaskancin ranar Alhamis.
kaskancin rana Alhamis, wai kaskanci ne ya samu musulmi a wannan rana? Dan Abdullahi dan Abbas ya tafi yana cewa kaskanci ya tabbata kaskanci a ce an hana manzon Allah ya rubuta takaddar da yake so ya rubuta. To shine sai suka sa wannan rana Raziyatul Khamis, kaskancin da ya samu musulmi rana Alhamis. Wai sai suka ce Umar yana sanar da cewa Annabi zai rubuta takadda ne ta wasiya zuwa ga Aliyu. Dan haka Umar ya sauri ya babbake ya ce manzon Allah bugun zazzabi da jante da kaza da kaza. Shine sai manzon Allah ya ce ku tashi ku tafi. Na'am, tare da cewa mun karanta sharhin asalin wannan hadisin a cikin Fathul Bari cikin karatun mun ba ku manta ba, amma yanzu da ike wani mahalli ne na muwarware wata matsala. Shine Annabi ya rayu ya samu sauki bayan wannan ranar Alhamis ko bai samu sauki ba? Ya samu sauki, domin wannan abin ya faru ranar Alhamis. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ya watsake ranar Juma'a lallai ilallah. A waɗannan kwanaki uku tsakanin Alhamis kafin Litinin da ya rasu, akwai lafiyayyun kwana uku waɗanda a lokacin ya dawo cikin hayyacin shi, haida sai ya rubuta. Ashe rashin rubuta wannan takarda da bai yi ba a waɗannan ranaku dalili ne da ke nuna rubutun wannan takarda ba lallai ba ne? Abu na ɗaya kenan. Wannan kuma ke fahimtar da kai cewa bugun zazzabi da zafin jante ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a kawo mishi wannan. Ba dan haka ba, da bai watsake da sai ya ce a kawo mishi sallallahu alaihi wasallama. Na biyu, malamai baki ɗaya kamar yadda Ibn Hajar ya faɗi cikin Fathul Bari suka ce da rubutun ma zai rubuta waccan magana ce ta baya wadda aka yi. Wata magana ce ita ce wadda ya faɗa a farko-farkon rashin lafiyar shi, cewa Allah bai yadda ba mu'mine ma ba za su so kowa ba bayan Abubakar. Aka ce da ita zai rubuta, tunda ya riga ya faɗe ta, yaya kuma zai zo a rubuce saɓata? Kuma zan Allah kuma zai ta kiyaye ne? Wa yake tsoro? Allah ya kiyaye. Malam ya ce na akhudhu adaba ziyaratil maridi, to a cikin wannan abun za mu ɗauki ladubba na ziyarar mara lafiya. Ya kulu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibn Hajar Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya ce wa yu'khadhu min hadha alhadisi anna al-adaba fi al-iyadati an la yutila al-a'idu inda al-maridi hatta yajarra. Wannan darasin daga cikin abin da ke nuna mana shine akwai ladabin da ake so ka lura da shi in ka je gaida mara lafiya, karka tsawaita don karka gunjure shi. Mara lafiya in ka je ka same shi, ka gaishe shi, kai mishi addu'o'i, ka dan siyo mai lemo ne, tanjirin ne, ka dan kawo mishi wani alheri ne, sai ka gabatar sai ka tashi karka tsawaita. Dan yana cikin wani hali mai yiwuwa bai san hayaniya ko bai san mutane a wurin shi. Ina fatar an gane. Sannan wa Allah ya takallama indahu bima yuzijuhu, kar kuma ka faɗi wata magana wadda za ta rikita shi. Kar ka ce wai wani ciwon kai to Allah ya kiyaye. Mutum uku jiya muka rufe a garin nan suna annoba ciwon kai, to kar ka faɗi haka. Ina fata an gane. A'a, duk wata magana da za ta tayi mishi da hankali kar ka faɗa mishi, Allah ya kyauta. Na'am. As-samina, mas'ala da za mu fahimta ta takwas, التحذير من الدنيا. الله اكبر. من زن الله صلى الله عليه وسلم يا يقطع جمد شغلتوا ده دنيا. النبي صلى الله عليه واله وسلم اتكن حديثي سو ده ما يكنتي ان الدنيا حلوه خضراء. دنيا زاقي ني ده ايتا اباكي ا ايده كما فا كوريا تي شر ذاك دي اب مي زاقي ينا ده دادين تي ده ابن ده يته كوري ينا ده دادين غني. To haka ya kwatanta duniya. Sai ya ce amma Allah zai nada ku duk abin da kuke nema a ciki ya gaya za ku aikata. Sannan dubi, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Duniyan nan sai ta gama daukan ado gaba daya, ka gyara gidanka, ka sa tiles, ka sa komai, 7-point agenda ta haɗu, komi ga wutar lantarki, ga lafiya, ga komai. Allah ya ce sai al'amarin mu ya zo mata ko da daddare ko da rana, sai a kwantsale ta, sai ya zama ba sauran matsala.
wani malami ne littafi ya ce mishi the end of democracy, ke ƙarshen demokuraɗiyya shi ne duk abin da ya gama kaiwa sama to kauce zai ruguzo kenan. Ina fata an gane the very day the 7-point agenda ta cika a ranar za ta ruguzo, shi ne ga wuta, ga ruwa, ga lafiya, ga noma, ga titi, ga security, ga komai. To ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Allah kiyaye. Malai yake cewa to tsauratawa game da duniya, jama'a ayi taka tsantsan da duniya, wal munafasatu alaiha, da kuma jayayya akan duniya, tilka allati yakhsha alaina ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama al munafasata fiha fatuhlikuna kama halaka man qablana. Ita ce dai duniyar nan da manzon Allah yake je mana tsoro, kar mu yi jayayya, mu yi rikici game da ita, sai ta halaka mu kamar yadda ta halaka mutanen da. Mutanen da suka zo kafin mu duniya ce ta halaka su. Ku dubi Samudawa, me suke cewa? Man ashaddu minna quwwa. Sun manta da Allah. Suke cewa man ashaddu minna quwwa. Sai Allah ya halaka su. Wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan farihin. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Idan kun fahimci wannan maganar da kyau, abinda wannan maganar take nufi jama'a, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai dauki duniya a bakin komai ba. Sadda ka dauki abu da wani matsayi shi yake ja maka kake mai kake jayayya. Ba ku ganin yan siyasa yanzu kashe junansu suke yi, asiri suke, tsafi suke, saboda mai saboda sun dauki wannan kujerar a bakin wani abu. Kuma manzon Allah bai dauki duniya a bakin komai ba. Sayyidina Umar ya taba zuwa ya samu manzon Allah da rana yana kwance akan tabarma karauni, tabarma keso, annabi ya kwanta duk ta fito mai a jikin rudu-rudu. Sayyidina Umar ya tsaya ya ce, ya manzon Allah, yanzu kai kenan rayuwarka kaka? Duk darajarka kana wannan halin? Ga Kisra, ga Kaisar, ga wane ne a Rum suna jin daɗi kaza kaza? Sai manzon Allah ya ce, baka yadda su ci duniya mu kuma mu ci lahira ba? Manzon Allah ya faɗa Umar, Umar ya ce, na yadda, ya ce haka abin yake. Su more a nan, su ɗana a nan, mu kuma mu muke da dindindin a can. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa li zalika yanbaghi ko an tabqa hadhihi alwasiya fi tahdhir min ad-dunya nusba a ayunina. Ya kamata wannan ainihin wasiya ta tsoratarwa game da duniya ta zama me? Ta zama koyaushe a balluranmu. Ita ce ma'anan nusba a ayunina rasikhatan fi adhanina, sannan ta zama ta yi zurfi, ta samu zama a cikin tunaninmu. Tilka alwasiya min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wannan wasiya daga manzon Allah take ko ar-raufur rahim, manzon Allah mai tausasawa ne, manzon Allah mai tausayi ne, allazi la yantiqu anil hawa, wanda baya magana san zuciya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah ya aiko manzon Allah mai tausayi ne, raufur rahim, mai tausayi ne, mai tausasawa ne. Manzon Allah bai taba wani declaration na 7-point agenda ba. Tuni ake maganin matsalolin, ba a wani jiran sai an yi budget, sai an yi kaza, matsala ta yi matsala, ba security. Manzon Allah kara ya ji a Madina, da ya tashi dokin tsirara ya ɗauko dokin, ma'ana ba sirdi ba linzani, haka ya kama dokin ya tsalle ya hau, kowa na bacci. Maza suka fito a guje, sai suka ga manzon Allah har ya dawo daga idda aka ji karan, yana cewa ku koma kar ku tsorata, an gama muku da abu. Ma'ana wannan shine ma'ana chief security officer of the state, shine kai da kanka ka shiga gaba kai maganin matsala. Ba wai ka zauna a lungu kana daukan security report ta waya ba, nan kana dankana dambun nama, nan kana shan juice. Ina manzon Allah da kanshi aka ce dokin tsirara ya fita da shi ya je maganin abu? Bai yiwuwa a ce an zauna jama'a, babu aminci a ƙasa, kuma ba abin da zai biyo baya. Me wannan magana take nunawa? Dukkan shugaba, duk wanda yake da shugabanci, dole ne ya zama yana tausayin jama'a. Tausayin jama'a kuma ba zai yiwu ba ka zauna a ɗaki kawai ana bugo maka waya. Kai da kanka za ka rinƙa shiga lunguna. Sarki Abdallah wannan na yanzu, akwai lokacin da ya shiga anguwar da Malam Usaimin yake, ya je ga babban malami irin wannan, gidan shi gidan ƙasa ne. Gidan ƙasa ne irin gidajen Makka na da.
sannan gaban gidan dalibai ga sunan sun zo daga ko ina a duniya a waje suke kwana. Yace ban taba zaton cewa haka kake wannan rayuwar ba malam. Sakamakon wannan ziyarar da sarkin ya kai fa aka kwashe malamin da shi da jama'a anguwa aka zuba su a wani estate, aka rushe anguwar aka sake ta. Haka ake son shugaba. Kar ka zauna wai a zo abu ya faru a ce maka ranka ya dade wasu yan iska ne. Ya za a ce maka wasu yan iska ne. Ka zo ka gani mana waɗannan da aka ce maka yan iska ne su ne za su yi yawon saka zaɓe, su ne za su yi yawon kaza. Dan me za ka zauna an yi kaza sai a ce maka ai wasu yan iska ne, ai ranka ya dade, ba abin da ya faru. An kashe mutane wani an tsinke mishi ƙafa, ka ce wai ba abin da ya faru. Dan haka gwamnoni kun je, ciyamomi, councillors, ‘yan majalisa, ‘yan wane ne, ‘yan wane ne, shugaban ƙasa, rahotanni da SSS suke ba ku akwai munafunci a ciki. Suna ba ku rahoton kaɗai, wane ya yi zagi, wane ya zage ku, wane ya tsine muku, ba su taɓa kai labarin cewa gaba kaza ta rubuta ba. Wuri kaza ba wutar lantarki yau wata biyu, ana amai da gudawa anguwa kaza. A sai a zauna sai a turo wani fakaitaccen ɗan jarida. Sai je kawai sai ba da labari ya ce ranka daɗe ba wani amai da gudawa ba ne, wani yaro ne kawai ya rasa anguwa. Shikenan. Ka zo da kanka ka ga me yake faruwa. Abinda wannan darussan ke nuna mana kenan, manzon Allah mai tausayi ne. Ya je gidan wannan tsohuwa, ya shiga wurin wannan tsohuwa, ya je wurin wannan, ya je wurin wannan, ya dubi yanayi. Sayyidina Umar da kanshi yake kewaye Madina. Tsono muna kawo kissan nan, ya sa kirga. Amma fa'ida ce da ita musamman ga shugabannin yau. Sayyidina Umar shugaba ne fa na duniya, ba wai na ƙasa irin Najeriya ba, ƙauye duk duniya tana ƙarƙashin mulkin shi. Amma Sayyidina Umar yawo yake yi, sai ɗauki mutum guda sai ce ɗan tsaya a wannan kwana, sai Umar ya kewaya ya kewaya ya kewaya ya kewaya. Nan ne sai ji wata tana cewa Allah ya isa tsakanina da Umar. Yanzu da ciyaman ɗin Zaria local government zai shiga cikin Zaria tun daga anguwa Albarkawa da Alfadare da anguwa Alkali, mutum nawa zai ji suna tsine mishi albarka? Da na sabon garin Zaria zai shiga Daurawa da Mutiya da Cikaji da ina ne, mutum nawa zai ji suna tsine mishi albarka? Sawa zai a kama su? Ba sawa ake a kama su ba. It's injustice. Yunwa ta karkari mutum ko rashin wuta. Zafi ya dame shi ya buɗe baki ya ce Allah ya tsine wa shugaban ƙasa, sai ka ce a'udhu billahi, sai ka ɗauki adireshin gidan gari na wayewa, sai ka zo gidan sai a kira shi, bawan Allah lafiya, jiya an ji kana tsine wa shugaban ƙasa. Sayyidina Umar abin da yake nan jin yayi tana cewa Allah ya tsine wa Umar albarka, ba a turo operation yaƙi ko operation flush out ko operation aradu su zo su sauka mata da aradu ba. Me aka yi? Sayyidina Umar da kanshi ya kwankwasa mata kofa. Bata ma san shi bane. Ta buɗe, baiwar Allah lafiya kike tsine wa Umar, tace Allah ya tsine wa Umar. Yace saurara, ya akai? Tace dubi ƴaƴa, an tura ubansu yaƙi an je an kashe shi, ga su nan yanzu sun zo yunwa suke ji, kuka suke, na ɗora wuta na sa ruwa ne sun ki bacci. Allah ya tsine wa Umar, tana ƙara tsine wa Umar, sai Umar ya tsaida ita. Bata ma san shi bane me yayi, sai tafi state house, villa, government house, first lady tana can bacci take a air conditioning system, ta runguma FDD sai ce tashi, ba bacci first lady. A ta yi wani gwaggwaro ne ta sa aka cire shi, sai nada mata gammo, sai ɗoro mata mai tukunya. Kaga ko first lady ta ɗauki tukunya, ai magana ta ƙare kuma. The first lady aka ɗora mata tukunya, shi kuma ya ɗauki buhun gari. Mr. President Umar ibn al-Khattab ya je aka ɗora tuwo da miya. Mata sun fi iya miya, ko sai ya ce ita ce handling tukunyar miya, shi kuma fa tuwo yana da sauƙi ai. Nan da nan shi yake tuka tuwo, Sayyidina Umar fa Mr. President. Saboda ne ba security report ya tsaya ya karɓa ba, shi da kanshi ya je ya ji mace ta ci tuwo ta ƙoshi da ita da ‘ya’yanta. Tana shi wa wannan mutumin albarka, tana zunduma wa Umar zagi, yana cewa ke yi shiru. Ta ga mutumin kirki ko? Amma Umar fa tana ganin mutumin banza ne. Ya ce ke dai gari ya waye, ki je fada Umar. Ta ce me zai kai ni fada shi, ki je zaure ki je. Da ta je sai ta ga wannan mutumi ne da take kaza kaza a gaban shi, ashe shi ne Umar din. Za ta yi salati ta bi tsoro, wato ta shiga uku kenan. Sai ce a baki laifi ba.
baki laifi ba.
Daga lokacin ne Sayyidina Umar a cikin abin da ake cirewa na revenue, Sayyidina Umar was the first person, shine mutumin farko da ya fitar da ma'aikatar tattara haraji. Hadisi yana cikin Sahihul Bukhari da ainihin jangali da menene da menene da gurgurda yadda bukata take. Naka tara me ake da kudin, ba zuwa ake kan tebur fa a kasa a cinye ba, talakawa ake duba wancan mijinta ya mutu, wani an bar su da marayu, su wani gidansu ya rushe, ubansu ya rasu, wannan abubuwan ake musu, ake kyautata musu. Shine daga wannan lokacin Sayyidina Umar yace ai duk wani yaro ma ko ne uba ne to a fitar da allowance za a rinka bashi kawai duk wata. Sakamakon me? Sakamakon Umar ya je da kanshi ko da ya tsaya fa? Mafi yawancin masu wakiltar masu mulki ba sa gaya musu gaskiya jama'a. Kazuwa ce ranka ya dade, jama'a suna tare da mu, ƙarya ne, ba wanda yake tare da kai ba, kowa ya alƙawarin ba zai saka maka ƙuri'a ba dan yana shan wahala. Zo ka ji abin da zai ce ya dura maka zagi, wani ya ci kwalakka, sai ka je ka rubuta duk abin da aka yi. Amma wai sai su ce wai ba haka za a yi ba, a rabu da su kawai ƴan iska ne, a je a tura a harbe su. Lakumul mulku al-yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'si llahi in ja'ana. Yau ku kuke da mulki, randa azaba Allah ta zo kuma fa. So da haka masu mulki kun ji, ku zama masu rahma, masu tausayi, amma ku rinka yawo. Yanzu ciyaman na Zaria local government ya rinka fitowa da daddare ya shiga burtu, ya sanya kayan da san ba za a taba tunanin shi bane, yana yawo, ya zauna nan ya shati, ya zauna nan ya ci gada a wurin cikin mutane, ya ji me suke cewa. Nan zai ji wani ya kuntsuma uwar shi zagi, sai ya daure a zuci. Shine in ya ji da kanshi zai fi gyara, amma yaushe yaron shi zai ji an zagi uwar ciyaman ya zo ya gaya mai, zai ce ranka ya dade, yau wani a wurin teburin shan shayi ya zagi uwarka? Zai ce ranka ya dade, ka ga masu shayin nan, eh to muna da akwati wurin za mu ci, kawai don a ɗibo 50,000 a bashi. Allah ya taimaka. At-tasi'a, fa'ida ta tara daga cikin fa'idojin da muke ɗiba daga cikin darussan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kanat akhira wasayahu as-salata as-salah. Ƙarshen wasiyar manzon Allah ita ce a kula da sallah, a kula da sallah. Tilka allati kana yusi biha wa huwa yajudu bi nafsihi. Allahu akbar. Wannan ita ce wasiyar da manzon Allah yake ta yi, wa huwa yajudu bi lamsihi, a halin yana fama da kanshi, yana ji da kanshi ga rashin lafiya ta tsanani, amma cewa yake as-salata as-salah hatta qata'a sautuhu, har sai da muryar shi ta yanke aka daina jin muryar shi. Wa huwa yu'akkidu 'alayha, manzo Allah yana karfafa game da akula da sallah, wa yuzakkiru biha, yana wa'azantar da su, wa yuraghibu fiha, kuma yana kwadaitar da su game da sallah, 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 har aka ji muryar shi ta dauke dip sallallahu alaihi wasallama. Faman bayya hadhihi alwasiya, wanda ya wulakanta wannan wasiya, wa farrata fi as-salah, yayi sakaci game da sallah, lam yabqa lahu min ad-din ma ya'ulu alayhi, ba abin da ya rage mishi na addini wanda kuma za a yi mishi hisabi a kai. In har ka wulakantar da sallah ranar alkiyama, ba wani binciken ka da za a yi, to me za a bincika? Gaba ɗayan buhunka ya tsiyaye ta wata huda baka sani ba, saboda haka ba abin da za a bincika. Fa ya akhi, dan haka ya kai dan uwana, hafiz ala sala, ka kula da sallah, hafiz ala wasiyatil mustafa sallallahu alaihi wasallam, ka kula da wasiyar manzon Allah zababban Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yuwaddi'u ad-dunya, a lokacin yana ban kwana da duniya, wala shakka anna ar-rajula fi tilka al-lahza, babu shakka mutum a irin wannan hali na yana dabda zai rasu. Yajudu bi aghla wa asmana wa ahamma al-wasaya indahu, yana bada kula ne da wasiya mafi daraja da daukaka da tsada da muhimmanci a wurin shi. Duk sanda ka ga mutum yana dabda zai rasu, yana cewa ƴaƴan shi zumunci, ku kula da zumunci, ku kula da zumunci, to a rayuwar shi kakaf wannan abin shi yafi muhimmanci gare shi. To annabi yana rasuwa yana cewa sallah, ku kula da sallah, ku kula da sallah. Sallah jama'a ita ce zumuncin da ke tsakanin dan adam da Ubangiji, sallah ita ce ke tsakanin musulmi da musulmi na zumunci, in ka watsar da ita baka ba Allah baka ba musulmi. Dan haka jama'a, a kula da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al'ashira, fa'ida ta biyar ko ilimi na biyar da muke koyo a wannan hali, ai na goma, afwan na goma, kanat wasiyatur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama bis sala, wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da annabi yake da sallah. Qaranatha wasiyatan ukhra, e wasiyatan ukhra, wannan wasiyar to akwai kuma wata wasiyar tare da ita wadda take gwama da ita, wa hiya qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ita ce magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa as-salata as-salah, kukula da sallah, kukula da sallah, ittaqullaha fi ma malakat aymanukum, ku ji tsoron Allah game da abubuwan da hannunku suka mallaka. To hannunku sun mallaki menene? Bayi ake cewa ku, hadda mata ma. Hannunka ya mallaki matarka, da kalmar Allah aka daura maka aure da ita, to ka kula da ita, baiwarka ka kula da ita, bawanka ka kula da shi. Wannan wasiyar ita ce ta sa Abu Dharr jama'a in ya tashi anko yake tsakanin shi da bawan shi, wanda kun ga wannan ya saba al'adar manyan mutane. Babban mutum ya dinka babban riga, kai driver shin zaka fito sai ka fito da ƴar shara, saboda ko tsayawa aka yi to an san ga oga nan, ga yaro nan. To ranan sai aka ga sabanin haka, Abu Dharr da babban riga da kayan ado, bawan shi ma haka, aka ce lafiya, yace manzon Allah ne ya mana wasiya da haka. Suturar da kasa ita ya kamata bawan ka ya sa, abincin da ka ci shi ya kamata ka ci, ayyaci ne wannan yake nuna mana jama'a, ashe ya kamata kenan masu aikin ka ka sa musu albashi da gwargwadon yadda za su ci su sha irin naka. Shine abin da wannan yake nuna mana, a yanzu da ake sa albashi, wane sai ka sa mai albashi wanda zai sa riga irin taka ya ci abinci irin naka? Haka ya kamata. Eh, abinda hadisi yake cewa shine mai abinda kuka ci ku ba su ci, abinda kuka sa ku ba su sa. Yanzu me yake faruwa? Alal aksi tamaman jama'a, ya kasance akwai gidajen da yau security guard, masu gadin gidan fa abincin gidan ma ba su kai su ci shi ba. Wannan ka tambayi mafi yawancin ƴan sanda da sojoji da mobile police waɗanda ake posting ɗinsu su tafi duty a cikin gidajen manyan mutane. Yana gate, yana aiki, shi yake tsaron lafiyar mai gidan. In aka tashi shiryowa za a kashe mai gidan, sai an fara harin shi tukuna, amma abincin gidan bai kai ƙarfin arzikin shi ba. Tashar AIT da ke Abuja ta taɓa nuna wani rahoto da ya faru a Maitama a Abuja, abin tausayi. Ɓarayi suka je za su shigo gidan wani babban mutum, da suka je za su kashe ɓarawar sai ya ɗaga hannu ya ce don Allah su taimake shi. Mai gadi yace 3,000 ne albashin shi, in suka kashe shi 3,000 nan ma ba ta isa ƴaƴan shi, su daure shi don Allah su je duk abin da za su yi, amma don Allah su taimake shi. Wannan kalmar ita ke bada tausayi, 3,000 ne albashin shi, 3,000 ma ba ta isa shi, ina kuma gan an kashe ƴaƴan shi, in an kashe shi afwan, ina ƴaƴan shi ba su rayu? Yau bai wuce wata guda ba, haka wani security guard shi ma yake faɗi, shi yake kula da wani gidan saukar governor gaba ɗaya a Abuja, amma nawa ne albashin shi? Sai ce 10,000. Sai ban yadda ba, sai na kira mai aikin gidan nake tambaya, yace 10,000 ake bashi a Abuja, kuma governor's lodge yake gadi, gidan saukar governor na Abuja yake gadi, ma'ana mabudin gidan gaba ɗaya a hannun shi yake, amma naira 10,000 ake bashi a Abuja. Kuma tun daga ina yake? Tun daga Akwa Ibom yake. Ya zo yana kukan ne za a yi wa matar shi aiki, don Allah yana neman taimako. Ina his excellency da yake sa gidan, ina kaza. Ku rinka tunawa da haƙoƙin ma'aikata jama'a. Mutane ne ke share gari, nawa ake ba su albashi? Masu sharar garin nan 3,000-5,000 ake ba su, wanda aka kyautata 7,000 su suke sharar gari. sannan ka je ka ga yadda ake almubazaranci da kudi ga inda za a dauki kudin a bayar da su a bisa haƙƙi an ki sai a tafi ana almubazaranci sai mutum ya tafi restaurant zai ci abinci kowane plate na abincin naira 1,000 ne sai kawai sai dubi waɗanda ke wurin kawai sai ce biya biya musu wanda duk wanda ka gani a irin wannan restaurant din baya buƙatar sadaka balle kyauta dan haka ko kayan mai baka burge shi ba dan haka wani sai ya ce no I don't like it baya so ce sadaka ka din banza an ce maka shi talaka ne kana ganin shi ya tafa kaji yana ci zaka ce mishi ka ba shi sadaka ga inda ake buƙata can ba za a bayar ba sai a tafi kasashen waje ana bajinta dan haka sai a rikita turawa sai a samu muna da electrical electronics engineer muna da medical doctor muna da wane ne a nan sai a ce a je a ɗauko wani daga India a zo a aje shi zai rinka lura da ƙafar wani zai zama muna da irin waɗannan ko fiye da su a nan a rinka biyan shi wancan in Dallas duk waɗannan abubuwan ya kamata ku ji tsoron Allah waɗannan da kuka mallaki ikon cinsu da shansu ku rinka fitar musu da haƙƙinsu Allah ya taimake mu malam ya ce فرغم حالته صلى الله عليه وسلم التي تكتب الانشغال عن غيره تاره da cewa ga halin da manzon Allah yake ciki na rashin lafiya ko wanda wannan halin ya kai cewa ya manta da wani shi ko sallam yin sa sallallahu alaihi wasallama hadhihi alfi'a manzon Allah bai manta da waɗannan mutane ba allati hiya mazannatu da'af waɗanda su ake zaton rauni tare da su wani intiqas minan nasi kuma su ne na kasarsu daga mutane kun fahimci magana da malam ke cewa mutumin da yake cikin gigicin rashin lafiya da ainihin halin zai rasu ba yana fama da kanshi bane yaushe zai tuna da wasu talakawa da masu gadi da wasu masu wanke-wanke da wasu bayi da sauransu amma manzon Allah da yake mutumin kirki ne mai tausayi ne gashi a wannan halin sai da ya tuna da su ya ce a kula da su lakin al-islam ko wa bi wasiyatir rasul sallallahu alaihi wasallam arada raf'a min sha'ani hadhihi al-fi'a sai dai musulunci da kuma wasiyar manzon Allah sun nufi su daukaka darajar waɗannan nau'i na mutane wa tawsiya bi husni mu'amalatiha da kuma yin wasiya da cewa a kyautata wajen mu'amala da su wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ikhwanukum khawalukum yan uwanku abokan rayuwarku ne danginku ne zumuncinku ne ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ne ya sanya su a ƙarƙashin hannunku kuka mallake su faman kana akhuhu tahta yadihi wanda dan uwan shi ke ƙarƙashin hannun shi kaga bawanka ko ma'aikacin gidanka ba a ce wai bawanka bane wanda zaka nuna mishi mulkin kama ka ya sai annabi ya ce dan uwanka ne wanda dan uwan shi ya zama a ƙarƙashin hannun shi falyut'imhu mimma ya'kul ya ciyar da shi abin da yake ci walyulbishu mimma yalbas ya bashi tufafin da yake sawa shi ma ya sa sannan wala tukallifuhum kar ku tursasa su su yi wani aiki wanda ba za su iya ba fa in kallaftumuhum in ku kuka dora musu aiki mai yawa fa a'inuhum to sai ku taimake su Allahu akbar matan shi na gida da suke aikin gida manzon Allah yana da abubuwan da yake kula da su ya nemi musu shara ya wanke musu kaza ya gyara musu kaza haka ainihin Anas ya bada labari yace in kaga manzon Allah a cikin gida ya taba nan ya gyara nan ya gyara nan ya gyara nan sallallahu alaihi wasallam aiki yayi mata yawa ƴaƴanta nawa ƴaƴanta biyar ita daya ce a wurin ka ita za ta dafa abincin da za ku ci da safe da rana da daddare ita za ta yi wanki ita za ta yi wanke-wanke ita za ta yi wa yara wanka sai ka dubi daga ciki ne zaka taya ta sai ka ce ta ji da girki in gari ya waye kai kuma ka dora wa yaran ruwan wanka kai musu wanka ka shafa musu mai ba kaskanci bane sai ka taya ta ka taimaka mata wannan shine musulunci jama'a kuma wannan shine abin da addinin mu yace ayi dan haka jama'a sunna ita ce a barbi Allah ya taimake mu ana hadisi Bukhari ya ruwaito shi mana yace fasammahum ikhwa sai manzo Allah ya kira su ƴan uwa wa amara bil adli ma'ahum kuma ya umarni da cewa ayi musu adalci a kyautata musu wa adami zulmihim kuma kada a zalunce su au taklifuhum ma yashqu alaihim kar kuma a dora musu abin da zai tsananta gare su wa musharakatuhum fi zalika in kuma an dora musu aiki mai yawa fa to ayi tarayya da su, ayi aikin tare da su. Idza waqa'a shay'un min al-kulfa, in aka samu wani abu na nauyi musu yawa, aiki musu yawa, sai a taimaka musu. Fa fi ayyi tashri'in, malan yace wata irin shari'a ce zaka samu wannan? Ba shari'ar musulunci ba. Aw fi ayyi ta'alim, a wata irin karantarwa ce ake samun irin wannan adalci? Tajidu misla hadhihi al-wasaya, wanda zaka samu irin wannan wasiyanci. Jama'a ku duba, ake cewa wai suwana sun taso su suka kawo ƴan tabayi a duniya. Addinin musulunci shine addinin da ya fara zuwa da ƴan tabayi. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda ya ƴan tabawa to ya ƴantar da wuyan shi daga wuta. Dan haka musulunci ba shi yake kira zuwa ga abautar da mutane ba. Musulunci yana kira zuwa ga me? A ƴantar da mutane. Kuma abin tambaya, shin musulunci ya samu akwai bayi a duniya ko babu? Ya samu, ashe ba musulunci ne ya kawo bauta ba? Demokuraɗiyya da gargajiya ita ta kawo bauta. Musulunci ne ya zofa cewa yake a rinka ainihin yaye musu. Me yake cewa? Sai yake cewa falaqta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba, wai me yasa ba za ka kutsa waccan hanya ba? Sai yace ko ka san yadda tsurkukin hanyar take? Menene zai wanke maka ya buɗa maka wannan hanya? Sai yace fakku raqaba, yanta bawa ka, sai bawa ka yanta. Ali Zainul Abidin haka yake, da ji manzon Allah ya faɗi wannan hadisi, hadisin kakan shi ne aka karanto mishi, sai rinka siyan bayi ya yanta, ya rinka siyan bayi ya yanta, ya rinka siyan bayi ya yanta. Abinda ake so kenan jama'a. Ma'ana yanzu jama'a, ku je gidan kurkuku ku gani, akwai bayin naira 2000, akwai bawan naira 5000, ma'ana wani naira 5000 ce ta sa yau shekarar shi kusan 10 a gidan kurkuku. Ana zuwa yanzu aka biya naira 5000 din nan, aka tafi da lauyoyi, sai a tafi a zaro file din shi, sai a je a biya, sai a sake shi. Ku rinka zuwa gidan kurkuku ga me yake faruwa. Fakku raqaba, yanzu wani yana nan yana ina a daren nan, yanzu yana Port Harcourt, amma zuciyar shi tana nan Zaria. Me yasa? Ya gudu ya baggarin dan ya kasa ciyar da iyalan, dan haka yana can a Port Harcourt din baya iya bacci, ya zama bawan tunani. Nawa yake bukata? Jami naira 10,000 ya ishe shi. In yazo zai kasa kayan miya ko yalan bella yana sayarwa, yana ci da iyalan shi, yana jin daɗi akan naira 10,000. Fakku raqaba, dan haka ku fahimci yadda bauta ta dauki salo a waɗannan zamunna. Kar ku ce ai babu bayi. Akwai bayi na ainihin kaskanci da wulakanci irin wannan da suka shiga. Wani yana nan ya baggarin su, nawa ake bin shi? Naira 50,000. Kana biya mai naira 50,000 din zai dawo. Amma yayin da ya tafi fa, iyalin suna nan suna balbalcewa, suna lalacewa, ko ya dawo ba zai iya hada tarbiyyar ƴaƴan ba, sun lalace. Duk wannan yana daga abubuwan da musulunci yake kira zuwa gare shi. Yasa addinin nan namu jama'a addini ne, akwai mahasib, akwai alkhairai masu dindin yawa, ni yawan yada bishara. Allah ya taimaka. Malam yake cewa fi ayyi ta'alim tajidu misla hadhihi alwasaya, a cikin wace irin karantawa zaka samu irin wannan wasiyoyi in ba ta musulunci ba? Wa misla hadha alihtimam, da irin wannan ba da muhimmanci. Min a'zami rajulin, daga mutumin da yafi kowa girma. Fi as'abil lahazat, a kuma hali mafi wahala fiye da kowane hali. Me ake nufi? Manyan mutane galibi ba sa tunanin ire-iren waɗannan abubuwan. Ina fata an gane. Manyan mutane in ka zauna da su galibi zaka ga, in kana magana ana talauci da sauransu kaza 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 kaza, sai ga abun baya damun su. Amma annabi yana wannan halin, amma yana tunani da wasu talakawa, ga kuma halin da yake ciki. Innahu tashri'ul ilahi, lallai sai dai a cikin shari'ar da Allah ya saukar, al-farid, wadda take kwaya ɗaya babu kamarta. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Al-hadiya ashara, fa'ida ta 11 daga cikin fa'idojin ilimi da muke ɗauka a wannan darasi. Naqalna adadan min al-ahadisi wal-wasaya al-muhimma al-azima, mun ɗauko adadi mai yawa daga cikin hadisai da wasiyoyi masu muhimmanci kuma manya-manya. Allati awsa biha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, waɗanda manzon Allah ya wasiya da su. Fi akhiri ayyamihi, a ƙarshen rayuwar shi. Wa min zalika wasiyatuhu alayhi salatu wa taslimu bis salati wa ma malakat aymanukum, daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wasiya da kula da sallah, da kuma wasiya da kula da ainihin bayi. وهو يغرغر أهالي ينا غرغرا واتو دبدلن شي زي فتا في اللحظات الأخيرة رايو شي تقرشي من عمره دقت واتو شي ترو رايو شي وينقطع صوته هرمي شي تقاري ولا يسمع منه إلا الاهتمام البالغ بأمر هذا الدين hamriye shi ta dauke ba abin da ake ji sai ba da muhimmanci matuka da wannan ainihin addini ina fata an gane malam yace alaysa lana fi hadha durusun shin babu darussa anan wadanda zamu diba wa ibar da abubuwan lura da ihtimamu biddini wadanda za su sa mu ba da muhimmanci game da addini fi hayatina a cikin wannan rayuwa ta mu alyawmiya ta yau da gobe وأن نولي هذا الدين ما يستحق من العناية فننون الدين مباشي كلا ده درجو دي وقتا ده عينهم سكا كما تعينهم مباشي التي كان يوليها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن درجو دي ده كلا ودى من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم هيكي باونا عينهم الدين للي أقدر في أتكي وانا في لحظات النزع الأخيرة a cikin hali na cirewar rai ta ƙarshe annabi yake ba da muhimmanci game da wannan addini me yake nufi jama'a ana nufin annabi yana cikin wannan halin sallallahu alaihi wasallam ya ba da muhimmanci game da addini ko sayyidina Umar ma yayi haka ai an soke shi yana cikin jini amma me yake kula da shi sallah waye ƙarasa sallah an ƙarasa sallan nan yaya ake ciki sannan sayyidina Umar yana kwance cikin jini baya iya miƙewa fa yake wasiya da cewa a kula da al-muhajirina wal-ansar dai yayin da kace babu muhajirai da ansar na'am amma ina tsofaffin sojoji ina tsofaffin ma'aikatan railway sune al-muhajirai na Najeriya ba sune founding fathers ba waɗannan mutanen da suka sha wahala aka kafa ƙasar yanzu aka zo aka samu alu jajaye suka haye sama yanzu wani dattijan abin da yake so a rinka bashi naira 10,000 nan da aka ce za a rinka bashi a matsayin fanco na railway duk wata za a bashi naira 10,000 nan za a ga rayuwar shi ta kyautata amma sai ya je ina sai ya je Abuja pension office bai san hanya Abuja ba gabas ake bi ko yamma bai sani ba in ya shiga mota bai sanya zai je ba in ya je ina zai je wurin wa zai magana ka je pension office na sojoji ka ga yadda aka zubar da tsofaffin sojoji aka wulakanta su waɗannan su suka yi yakin Bayafara su suka yi yakin Congo duk wani mutunci na ƙasar su suka kare duk wani sojoji da ake cewa janar wane ko wane ne yana musu kallon banzawe su sun yi ainihin soja ba ilimi ne amma su ne sojojin gaskiya na ƙasar dan su suka yaki amma ku je Abuja ku ga yadda aka zubar da su wani yana amai wani yana gudawa ya zo neman haƙƙin shi an ce sai ya zo da kanshi tun daga ina zai taso wani zai zo ne tun daga Biyu cikin jihar Borno wani zai zo tun daga Numan cikin jihar Adamawa wani zai zo tun daga Zuru cikin jihar Kebbi wani tun daga Kebbi zai ta wani zai zo daga Enugu su taro a Abuja ba inda za su kwana anan za su kwana wasu su nan suke mutuwa ku je Abuja ku gani idan dan jarida ya zo zai capture din su sai a kore shi wai ba a so ma ya dauki hoton su dan kai je ga duniya an ce kuma ga hukumar pension an kafa an ce ga hukumar kaza an kafa yan sanda nawa ne yau yan operation aradu ko yan operation kaza aka kashe su a wurin aikin kare mutuncin jiha ko kasa ku je ku ga yau ƴaƴan su ba sa iya zuwa makaranta saboda ne an danne kudin wannan ainihin dan sanda ko soja da yaje operation yaki ko operation aradu dan ya kare mutuncin jiha ya kwanta ya mutu an cinye kudin shi an wulakanta ƴaƴan shi waɗannan ai su ne za a ɗauka a matsayin al-muhajiruna wal-ansar sayyidina Umar yana kwance cikin jini yace dan Allah a kula da su sai yace ne yace saboda waɗannan mutanen da jinin su aka daga musuluncin nan shine mahallin shahid dina wannan ƙasa da kake jin ake cewa wai Najeriya waɗannan mutanen su ne fa suka yi aikin hada ta fa kuma kullun ana tara yara a wurin assembly ana koya musu ƙarya the labor of our heroes past shall never be in vain wai aikin kwarai da magabatan mu suka yi ba zai tafi a banza ba to amma ai kun basu su kuma suna shan wahala dan Allah yanzu wannan hali iyalan Sardauna suke ciki iyalan ta Fafale wannan hali suke ciki wadannan sune iyayen kasa wanda mutunta su akai ku duba Sayyidina Umar fa alawansu ya sa musu dukansu yace a rinka ba su alawansu ba wannan ba ma ba Yahude ka san duk duniya ba wanda Allah ke jin haushi irin ba Yahude duk duniya ba wanda Allah ya tsana yake jini irin ba Yahude amma Sayyidina Umar ya fito yana rangadi sai ga wani tsoho ya ratayo fatanya yace baba ina zaka yace lokaci ya kusa na biyan haraji shine zan je in yi kwadago in samu kudin kwadago in je in biya kudin haraji kai wanda iri ne yace shi ba Yahude ne Sayyidina Umar ya dube shi yace ma ansafnaka iz bayyana shababaka ha iz akalna shababaka wa bayyanaka shaykhan yace ba mu maka adalci ba mun yi maka injustice tun kana karami muke cin moriyarka sannan yanzu ka tsufa kuma muke sai ka biya haraji yace koma ku rubuta sunan shi duk wata ku rinka bashi allowance wannan ba Yahude ne Sayyidina Umar yayi wa haka tsakani da Allah jama'a abinda akai wa tsoffin sojoji na kasar nan an kyauta musu abinda akai wa ma'aikatan railway na da waɗanda yau abin ba alfarma suke roƙo ba fa haƙƙin su suke so a basu ba yi musu adalci ba shi yasa muke kira ku gyara in ba haka ba Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai rusa ku ya kawo wasu adilai waɗanda waɗannan adilan in suka zo sai sun tabbatar da doka Allah sai sun tabbatar da adalci wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات لا يستخلفنكم هم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله يتي يا القوري ga muminai su kwantar da hankali za a samu juyin juya hali akwai revolution zai zo Allah ne ya fadi yaya wannan revolution din waɗanne irin agendodi zai zo da su ku ji abin da Allah yake sai yace a wannan lokaci za a tsarkake ƙasa za a daina shirka za a daina tsafi za a daina juju duk wani kafirci za a daina tauhidi za a yi sannan za a samu absolute security za a samu cikakken tsaro kowa zai samu kwanciyar hankali yanzu nan a masallaci muke fa amma ba mu da aminci in ya zama masallaci bai da aminci jama'a wurin ibada kenan ina ake magana kasuwa wa ake magana titi to za a kai lokacin da Allah yake za a samu wannan cikakken aminci dan haka ku yi kokari ku gyara ya ku masu mulki idan ba ku gyara ba kun ji yadda Allah zai muku juyin waina ya kifa ku a danne ku kasa a zo a tabbatar da adalci shine abin da Allah ya yi wa Sayyidina Umar aka kashe su Abu Lahab da Abu Jahali da duk aka kashe waɗannan aka zo aka tabbatar da adalci wannan adalcin da aka tabbatar shine kowa ya rinka cin moriyar wannan adalcin har Yahudawa kaji har jaki har dabba har kowa yanzu kowa a takure yake a Najeriya nan amma gashi muna da arziki muna da kuɗi Turawa suna ganin mu masu kuɗi Larabawa suna ganin mu masu kuɗi amma mu kuma fa uwar hanjin mu tana nan tana karkarar yunwa duk inda jama'a suka taru kaje ka kai musu abinci ka gani ba za su ce alhamdulillah ba da za su ce bismillah za su ci za su yunwa 7-point agenda ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji anan za mu saurara insha Allah ta'ala saboda yadda lokaci ya kure sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sa albarka abubuwan da muka karanta da abubuwan da muka faɗi Allah madaukakin sarki ya fi mana kurakuran mu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah